Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da shan ruwa ga masu azumi. Mu kuma barkan mu da yammaci wanda ya daidai da karfe 4:30 a nan gundumar Colombia. A wannan rana ta Juma'a 15 ga watan Mayu shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawo muku da wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji cewar wata kotu ta gurfanar da wasu 'yan kasar China a Najeriya. Kana gwamnoni a Najeriya na buƙatar faɗaɗa tsarin yadda ake kasafta kuɗaɗen kasar da aka kwato daga kasashen ketare. Muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu nan sai mun ji yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumomin kai kayan agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun kare kaimi a yaki da suke yi da yaduwar mummunar cutar nan a sansanonin 'yan gudun hijirar Rohingya dake Akok Bazar a Bangladesh. Matakan sun biyo bayan tabbatar da labarin farko na coronavirus a sansanin ajiya Alhamis da kuma labari na biyu a yankin Bangladesh inda sansanonin suke. Hukumomin sun dade suna hankulin samun barkewar COVID-19 a babban sansanin 'yan gudun hijiran na Kutapalong a Bangladesh, wanda ya samarwa 'yan gudun hijiran Rohingya 860 matsugunai. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Dinkin Duniya, Andrej Mehcic, ya ce akwai babbar damuwa da yiwuwar samun mummunar yaduwar coronavirus a sansanin mai dauke da tarin jama'a. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da kawayenta sun tabbatar da matakan ko ta kwana da na kariya domin dakile yaduwar cutar. Ana horar da ma'aikatan taimako su koyar da 'yan gudun hijiran game da COVID-19 da yanda za su kare kansu da kuma yanda za su nemi kulawar likita idan ba su da lafiya. Hukumar ta ce ana shirin aikin tsaftace da zuba magungunan kashe cututtuka a inda mutanen suke zirga-zirga a sansanin da kuma unguwannin kewaye. Hukumar ta kuma ware inda za a killace da kuma jinyar mutane da suka harbu. A cikin wannan wata, hukumomin Kenya sun ɗora dokar hana fita a unguwan Eastleigh da 'yan kasar Somalia ke da tarin yawa a birnin Nairobi saboda yawan kamuwa da coronavirus. An kafa dokar hana zirga-zirga ne saboda magance bazuwar cutar. Yayin da aka shiga mako na biyu na rufe unguwar Eastleigh ta 'yan kasar Somalia da ke birnin Nairobi, harkokin kasuwanci na huskantar kalubale. Wani mai sayar da kayan bukatun jama'a, Muhammad Said, ya ce kasuwanci ta lalace saboda mutane kalilan ne ke fitowa domin su siya kaya. Hukumomin Kenya sun rufe yankin ne zuwa ranar 20 ga watan Mayu bayan an tabbatar da mutane 29 sun kamu da cutar coronavirus a wuni guda. Hukumomin dai sun ba da dama ne kawai ga masu sayar da muhimman kayan bukatun jama'a, kamar masu sayar da magunguna da abinci, su kadai ne ke iya shiga wannan wuri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ya zuwa yau Juma'a, adadin mutanen da suka kamu da COVID-19 sun kusa miliyan 4.5, kana waɗanda suka mutu sun haura 300,000. Jami'ai a ƙasar Philippines sun nuna damuwa matuƙa cewa za a samu bazuwar coronavirus mai muni a ƙasar a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsugune a wata cibiyar da ake tsugunar da mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin Luzon. Mazauna tsibirin dai sun fita cikin dokar hana zirga-zirga a Latilas, yayin da mahaukaciyar guguwar Typhoon Fangfang ta tasar ma tsibirin da ruwa kamar da bakin kwariya da iska mai ƙarfi. A Wuhan na ƙasar China, inda cutar coronavirus ta faru a bara, jama'an kiwon lafiya sun fara gwajin gama gari bayan bayyanar wasu sabbin nau'ukan cuta masu kama da juna. Ana sa ran gwajin miliyoyin mutanen zai ɗauki kwanaki 10. A yau Juma'a ne kuma jirgin ruwan sojan Amurka na USNS Mercy da ke ɗauke da asibitin dakarun ruwan yake barin birnin Los Angeles. Jirgin ruwan ya isa tashar jiragen ruwa na Los Angeles ne a ranar 27 ga watan Maris domin taimakawa asibitocin jihar California da suka batse da yawan marasa lafiya yayin annobar coronavirus. Kusan kowace ƙasa a duniya ta dandane mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus, amma wasu ƙasashen sun yi gwamma da wasu wurin rage tasirin da cutar ta yi akan ayyuka da ma'aikata. Ƙasashen da suka ci gaba da suka yi hubbasa wurin dakile bazuwar cutar suna samun sauƙin matsalolin tattalin arziki, yayin da ƙasashe masu tasowa suka gaza samun kuɗaɗen da za su kare masu rauni da ke kan haɗarin kamuwa da cutar. kasashe kamar Korea ta Kudu da Singapore da Vietnam su ne misali na kasashe da suka yi hubasa tun da fari kana suka yi nasarar dakile coronavirus ta hanyar rufe ayyuka suka yi gwaje-gwaje na gama gari kana suka bibiyi mutanen da suka yi hulɗa da waɗanda suka harbu da cutar a sakamakon haka ne masana tattalin arziki suka ce waɗannan kasashen sun yi gagaruman nasara wurin sake bude ayyuka a hali da ake ciki kuma Amurka ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nazari kuma ta gano kungiyar ISIS tana da hannu a munanan hare-hare akan asibitin karɓar haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a Afghanistan. ISIS ta nuna irin salunta na munanan hare-hare da ta saba kaiwa akan fararen hula kuma wannan barazana ce ga mutanen Afghanistan da ma mutanen duniya baki ɗaya. Inji wani saƙon Twitter da Zalme Khalizad mai wakiltar Amurka a tattaunawar zaman lafiyar ƙasar ya fitar. Sai dai ya yi amfani da takaitacciyar sunan ƙungiyar 'yan ta'addanci da ke yankin gabas da tsakiya. An kai hare-hare ne a ranar Talata inda 'yan bindiga saye da rigunan bama-bamai na ƙudar baƙin wake suka afkawa asibitin karɓar haihuwa a Kabul suka kashe mutane 24 bayan sa'a guda kuma suka kai hari na ƙunar baƙin wake a wurin wani zaman makoki a lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan suka kashe mutane 32 kana wasu mutane 100 suka jikata. Yayin da ISIS ta ɗauki alhakin kai hari wurin makokin babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan samamen da aka kai a asibitin karɓar haihuwan a babban birnin Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A zamanta na yau, wata babbar kotu da ke jihar Sokoto ta fara sauraron karar da aka gabatar mata na tuhumar wasu 'yan kasar China da zargin bada abun goro ga jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. Mahmud Nasir ya halarci zaman.
Mutanen biyu 'yan asalin kasar China su ne Mr. Meng Wenku da kuma Mr. Zun Koi. Hukumar EFCC ta gabatar da su ne gaban babbar kotu mai daraja ta daya ta jihar Sokoto karkashin jagorancin babban jojin jiha Muhammad Saidu Sipawa. Lauyan hukumar ta EFCC Musa Melagwani ya ce ana tuhumar mutanen guda biyu ne akan laifuka guda biyu da suka hada da hada baki da aikata aikin da ba daidai ba wanda ya saba ma sashi na 59 na dokar Penal Code ta jihar Sokoto wanda ake hukunta karkashin sashi na 60 karamin sashi na 2 na wannan dokar. Laifi na biyu kuma shine bayar da toshiyar baki ga jami'an gwamnati wanda kuma wannan laifin ya saba ma sashi na 83 na dokar Penal Code ta jihar Sokoto ta shekara ta 2019 wanda ake hukunta karkashin sashi na 83 karamin sashi na 2 na wannan dokar. Da alƙalin ya tambaye waɗanda ake tuma ko sun aminta da wannan laifin da ake tuma su da shi sun ki su aminta da wannan laifin. Akan haka ne lawyer mai shigar da ƙara na hukumar EFCC Musa Melagwani ya buƙaci kotun da ta sanya rana sadda za a soma sauraron wannan ƙarar domin a kammala ta cikin hanzari. Lauyan masu kariya Anwani Usman ya shaida wa kotun cewa akwai buƙatar da yake so ya gabatar gabanta ta bayar da belin waɗanda yake kariya kamin a kammala wannan shari'ar. Alƙalin ya aminta da lauyan shi gabatar da buƙatar ta belin amma sai ranar Altinin ta 18 ga wannan wata. Daga nan sai ya daga zama wannan shari'ar zuwa ranar Litinin sannan ya sanya ranar 15 ga watan Yuni a zama ranar da za a soma wannan shari'a gadan-gadan. Bayan kammala zaman kotun na nemi jan ta bakin lauyan mai shigar da ƙara wato lauyan hukumar EFCC Musa Melagwani.
Gurfanar da mutane biyu wanda 'yan ƙasa China ne sun so su bada kuɗi wa jami'in ma'aikatan EFCC babban jami'in su na Sokoto saboda wasu kisa-kisai da ake yi akwai zarge-zarge da aka yi musu kuma ana bincike akan haka ne suka so su bashi kuɗi saboda rufe wannan kisa-kisan da ake yi din. An gurfanar da su a gaban kotu kuma an karanta musu lehohin da ake tuhuman su da shi.
A nashi haujin lauyan masu kariya Anwani Usman ya yi bayani kamar haka.
We are actually grateful to the EFCC for
yace yana godiya ga hukumar ta EFCC akan amincewa da ta yi ta ci gaba da adana waɗannan mutanen kamin a soma shari'ar tasu. Ya ce wannan shari'a ce wanda bisa tsari take kuma za a yi ta bisa kan tsari. To ko yaya masu shari'a akan lamuran shari'a ke kallon irin wannan shari'ar? Barista Ma'azu Liman Yabo masani ne kuma mai sharhi akan harkokin shari'a.
Kowace ƙasa komi kankanta ta komi girmanta in dai 'yanta ta ƙasa ce bisa ga doka ta tsarin mulki ta kowace ƙasa da kuma doka ta ƙasashen duniya ma'ana international law da aka yadda da ita bisa ga abin da ta farki na sovereignty 'yanci kenan tana da damar ta gudanar da dokoki nata na kanta, sannan kuma ta zartar da dokokin nan bisa ga kowane mutum wanda yake zaune cikin wannan ƙasa tana da hurumi a kan shi. Matsawar ya keta ko ya saba dokokinta, waɗanda suke kuma dokokin nan ba su ci karo da dokoki na duniya ba, wanda waɗannan ƙasa ta samu hannu, ma'ana waɗanda suka ci zarafi na 'yancin bil'adama.
Muhammad Nasir, murya Amurka a Sokoto, Najeriya.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
A Najeriya kuwa, gwamnonin ƙasar ne suka koka akan yadda gwamnatin tarayya ke cin karanta ba babbaka da kuɗaɗen da aka karɓo daga ƙasashen ƙetare da sunan arzikin ƙasar da aka sace aka ƙwato. Kamar yadda a 'yan kwanakin nan gwamnatin Amurka ta maida ma Najeriya da waɗansu zunzurutun kuɗaɗe da ake zargin an sace su a zamanin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Janar Sani Abacha. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana rahoto.
Wannan bukata ta gwamnoni tana kunshe ne a cikin jawabin bayan taro da suka yi, inda suka nemi gwamnatin tarayya ta canza tsarin yadda ake aiwatar da kuɗaɗe da ake karɓowa daga ƙasashen waje. A cikin makon nan ne ƙasar Amurka ta mayarwa Najeriya da dalar Amurka miliyan 311 daga cikin kuɗaɗen da marigayi Sani Abacha ya ajiye a wannan ƙasar. Mai magana da yawun kungiyar gwamnoni ta ƙasa, Abdulrazak Bello Barkindo, ya yi ƙarin haske.
Abin da gwamnoni suke nufi shine waɗannan kuɗaɗen idan ana dawo da su ya kamata kuma a tuntuɓi duk wanda ke da haƙƙi akan waɗannan kuɗaɗen, ya zama an tuntuɓe su, sannan an yi muhawara, an amince baki ɗaya cewa ga abin da ya kamata a yi da kuɗaɗen, ba wai kawai gwamnatin tarayya ta dinga zuwa tana karɓo kuɗaɗen nan tana kuma yadda ta ga dama da su, ba wai gwamnoni na cewa ana sakewa wurin su bane, a'a suna cewa a tuntuɓe su, su ma su sa baki cikin yadda za a yi da kuɗin, in za a kasa a raba ne, in kuma za a wasu ayyuka ne wanda suka shafi gwamnatocin gaba ɗaya, haka ya kamata a yi, amma ba wai gwamnatin tarayya kawai ta karɓo kuɗaɗen nan sannan ta zartar da yadda za ta yi da su ba tare da ta tuntuɓi waɗansu waɗanda suke da haƙƙi a cikin kuɗaɗen ba, shine abin nufi.
Amma ga mai nazariya al'amuran yau da kullum kuma tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, ya yi tsokaci akan wannan batu.
Wannan magana da naji ta gwamnoni sai nake ganin hanya ko ba daina ma shugabancin shugaba Buhari suka yi ba, koko gwamnati ta idan haka ne su baro jihohinsu wanda su tare Abuja su kasance babu abin da zai iya aiwatarwa sai ya tuntuɓe su, kuma zahirin magana ai ma magana ce ta a tuntuɓe su ba, so suke a raba kuɗin da su, wanda kuma wannan kaya ba zai yiwu ba. In dai zan ba da shawara cewa to shugaba Buhari ya kamata gaskiyar magana ya canza tsari, tidi ya canza ya kamata rawa ta canza, mutane ba sa jin sa, ba ma jin muryar shugabanmu, akwai abin da mai magana da yawun shugaban ƙasa zai faɗa, akwai abin da muke da buƙatar mu ji daga bakinsa kan kansa, saboda haka wannan magana na kuɗaɗe kawai a tsaya a yi tsarin da kowa zai gani a ƙasa cewa an yi amfani da shi domin amfanin mutanen ƙasa.
To sai dai ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai nasara Koga Ibrahim, ya ce dokar ƙasa ta yi tanadi akan yadda ake raba arzikin ƙasa.
Shi tsari na gwamnati ko tsari na kasan arzikin ƙasa, wato kamar goro ne kwar uku daidai da hurumin da sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayani. Wato idan aka ce gwamnati ana nufin tarayya da gwamnatin jiha da kuma karamar hukuma, waɗannan guda uku su ne wanda sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayanin su ne gwamnati, kuma tsarin mulki na Najeriya ya yi bayanin duk kuɗin da za su shigo na ƙasa. To haramtaccen magana ce a ce za a kashe su har sai idan an sa su a asusun gwamnati na tarayya, wanda daga nan kuma hukuma za ta yi zama da waɗannan ɓangarori uku na gwamnati, idan ta yi zama da su to a nan ne za a tsaya a yi kashiriya za a yi kasafin rabon kuɗin nawa tarayya. jamhuriya za ta samu nawa jiha za ta samu nawa karamar hukuma za ta samu to a tsarin mulki ba wai an kayyade cewa ga abin da kowace za ta samu ba tsari ne wanda yake a bude a lokaci lokaci akan zauna a ce to mu sake duba wannan fasalin rabo mu sake duba shi wala Allah a kara ma jihohi ko a kara ma tarayya ko a rage ma jihohi ko a rage ma kananan hukumomi ko a kara musu akan yi wannan akai akai lokaci lokaci akan daidaita akan haka
abin jira a gani shine irin matakin da gwamnatin tarayya za ta dauka kan wannan bukata na gwamnonin kasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
yanzu kuma sai maimaitar rahoton mu na musamman daga arewa maso yammacin Nigeria wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya hada
ba zai zama cikakken labarin lamura mafi daukar hankali da suka faru a yankin arewa maso yamma ba tare da tabo batun karin matakan hana yaduwar annobar coronavirus a daura ba da hakan ya kai ga rufe lamuran yau da kullum a fadar sarkin daura dama gwamna Aminu Masari ya aina dokar hana fita a daura bayan samun mutum na farko da cutar a jihar Dr. Aliyu Yakubu ya riga mu gidan gaskiya a daura da hakan ya bude babin binciken sauran jama'a gabani sabon matakin a Katsina Sokoto ma ta kara daukar matakan hana shigowar jama'a ba tare da bin ka'ida ba musamman bayan samun mutum uku daga cikin masu corona sura su a sanadiyar cutar ga ma wani sakon gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal
dukkan su uku din nan da san da cewa suna da rashin lafiya na hawan jini da ciwon sugar da kuma ciwon huka wato asma Allah ya karbe su dukkan mu daga Allah muke magari shi zamu koma wannan ya nuna cewa gwaji 54 da aka yi a jihar Sokoto mun samu mutum 19 masu dauke da wannan cuta uku Allah ya karbe su akan haka ina kara kira ga al'umma jihar Sokoto da mu kara mikewa na ganin cewa mun yaki wannan cuta wannan cutar tana nan tare da mu ya kamata mu kara kiyaye duk dokoki wanda cibiyar lafiya ta duniya da kuma ma'aikatar lafiya ta tarayya da ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto suka kafa don tabbatar da cewa mun samu kare kanmu daga wannan cutar ina kira gare mu da mu ci gaba da ba jami'an tsaro kyakkyawan haɗin kai na ganin cewa duk wanda ke shigo a wannan jiha an dauki mataki na tabbatar da cewa bai shigo ba kamar yadda dokar ta nada kuma ina kara kira da yabawa ga sauran al'umma mu ga irin haɗin kai da suke ba jami'an tsaro da kuma gwamnati da musamman wannan kwamiti akan ƙoƙarin da suke na ba da labari idan an ga wani abu wanda ba a tabbatar da shi ba ko kuma ba a san yadda abin yake ba tare da wani mutum muna godiya ƙwarai da gaske da fatan Allah mai rahama mai jinkai ya dauke mu wannan jarabawa wanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya wadanda kuma su karga mu ran gaskiya Allah ya musu rahama
a Kano kuma da ke mafi yawan jama'a yankin na cigaba da binciken dalilan yawan rasa rayuka da wasu masana ke danganta hakan da yaduwar cutar annoba jihar dai na cikin matakan hana fita in ba wasu ke bantattun ranaku ba kazalika hakan ya dakatar da taruwar jama'a don ibada da halartar masallatai don tafsirin ramadan tsohon shugaban cibiyar kasuwanci ta kano abdulkarim ɗayabu ya bugu waya yana jajanta yadda lamarin ya shafi rayuwar yau da kullum
ai rayuwa sai dai mu haƙura saboda magana cikin duniya ba ta ma duk gari ko tu ƙasa ba amma ba wani ya ce muka yi daɗin halin da muke cikin yanzu musamman mu da muke fafataka mu je mu nemo wanda gwamnati ba ta san ma me muke yi mu rayuwa duk wanda ka sani sai dai wanda yake magana da gwamnati da masu albashi da alawun da shawar lokutan ta irin wannan amma mu da ba ruwan gwamnati da mu hukumar mu sun makale ba a babu ba nairan mu da muke da ita muke canjan dala ɗaya naira ɗaya tashi ɗaya ka ce ta zama naira hudu jarin mu na miliyan ɗaya zo ya dama kwata to ki kasance da haka da kowa ya rushe wanda ba yake ganin ina da kuɗin zunzurutu a banki miliyan 10 an ce ya zama miliyan 2.5 wani kuma ya je karban miliyan 2 ko 3 a cikin miliyan 10 ta san ce banki ma ya rushe to kuma yanzu an ci gaba da rusa kuɗin yau naira da muke canja dala ta koma naira 360 zuwa 70 kafin a baka dala kuma ba abin da yake a Najeriya sai an so da kajalar nan ka ga mu wace irin masifa ce wannan
Alhaji Abdulkarim kai ba annoban nan kake dubawa kai tsaye ba kafi kwatanta abin da koma bayan tattalin arziki ko abubuwan da mutane suke fita su samu
ba wani annoba da yake wannan wannan coronavirus da suke magana akai ai dan ya shafi rayuwar kasar ne amma yin wanda suke kashe mutane ai ba a kirgata saboda ba asibiti ake mutuwa ba kai kana zuwa garuwa a cikin arewacin Najeriya ko shanu da ke mutuwa a bakin hanya kai kan kasan alama ce na cewa masu shanun masu na mutuwa in ma ba su mutu kai tsaye ba su mutu tsaye
Alhaji Abdulkarim da yau me yasa kai alakanta wannan abun ko ka danganta shi da cewa barayin kasa ne wannan cutar take kama bayan kuma ga talakawa da yawa ma abun ya kama su
to su waye da yawa ai abin da kaji ana kan maganganun nan yanzu ba shugaban Ingila ne kisa abin ya fara ba, ba America ne abin ya fara ba, ba a China bane abin da ya fara ba. To ga kasashen nan su yi ire musu abin da Allah bai musu ba.
Alhaji Abdulkarim da yabo, abin da nake nufi shine wannan cutar tana iya kama kowa, ba sai wanda ya taba yin sata ko wanda ake zargi ko da almajiri ne wanda yake koyon karatun Alkur'ani cutar nan za ta iya kama shi.
Ai in ka kira annoba dama abu ne wanda yake shafa kowa da kowa, da wanda ya jawo abin da wanda bai jawo ba. Shi yasa Annabi ya kallafa mana cewa in mun ga ana yin farra da za su jawo annoba, to ma hana da hannu. Don ba mu da ƙarfin hanawa da hannu shine kamar mulki, to ma hana da baki kamar da nake yi. Sai mutum ya zo mai rauni imani, sannan zai ci abin a zuci. Shi za mu ke magana ai ba dan wani abu ba, idan da annoban ta iyakan su kadai dan zai can su karata. Amma tun da zai shafi kowa da kowa shine muke gudu kai zo garin shafi kowa da kowa. Ina gaya maka ne abin ana zuzuta shine saboda ganin cewa jigajiga a gidajen gwamnatoci ta duniya da ta Najeriya an ya shafe su. Amma an taba kukan yunwa a gidajen gwamnati ko wani zazzaɓi na cizon sauro a gidajen gwamnati, shine abin da yake baka misali kudu.
Yayin da wannan ke faruwa, jihar Kaduna na ƙara tsaurara matakai ne na hana zirga-zirga da binciken kwakwaf ga duk wanda hanya ta biyo da shi ta yankin jihar mai faɗi, da hakan ya zama kusan wajibi ma a bi ta jihar ga matafiya a kusan dukkan jihohin arewa maso yamma da arewa maso gabas. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga nan kuma sai mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyar ƙwallon kafa na nahiyar Afirka CAF Ahmad Ahmad ya fito ƙara cewar dole ne a janyewa ƙasar jamhuriyar Kamaru hada wasannin cin kofin zakarun nahiyar Afirka wanda aka yi mata alƙawari za ta hada gasar a shekarar 2021. Janyewar ya biyo bayan yadda annobar COVID-19 ke ƙara ruwa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Masanin harkokin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka Musta Zakari ya yi mini ƙarin haske kan matakin da ƙungiyar ta CAF ta dauka a kan kasar Kamaru.
Ita mama Awal Garba, gaskiya ba abin mamaki bane a ce ita babban hukumar wasan ƙwallon kafa nahiyar Afirka CAF ta dakatar da gasar cin kofin nahiyar Afirka da zai gudana a Kamaru wato shekara mai zuwa kenan 2021. Ba abin mamaki bane yunkurin Ahmad Ahmad ba karon farko bane tun a watan Maris da alamu da yake nuna cewa za a dakatar da wannan gasar. Idan ka tuna wancan lokacin da ya maka bayani kamar haka, ko to gashi kuma ya zo shi Ahmad Ahmad in yana kan shirin dakatar da wannan gasar saboda da koya babe guda biyu da ya jagula lamuran gasar cin kofi a nahiyar Afirka. Farko sakacin gwamnati wajen yaƙi da ita wannan cutar ta COVID-19 da yanzu take yaduwa kamar wutar daji a kasar Kamaru, kuma duba wasu matakan da aka dauka sai zai daga baya kuma aka kawo sassauci. A gaskiya abin bai taimaka ba wajen yaki da wannan cutar. Shi ya zama cewa kuma ita hukumar lafiya ta duniya wato OMS kenan gargaɗin da dai da ta yi ga kasashen nahiyar Afirka duba da shekaru masu zuwa mutane yadda ta yi bayani da miliyan 190 za su iya rasa rayukansu sakamakon cutar COVID-19 da an yi sassauci da matakan da hukumomi suka dauka a nahiyar Afirka. To kaga duk wannan ababin wallahi bai taimaka wa kasar Kamaru ba. Kai dai kawai kasar Kamaru tun da aka fara dage gasar na masu takalai da a gida na ce to wannan ma zai biyo baya daga baya gasar babban gasar nan na cin kofin Afirka nan, wato kawai alamu na nuna hakan. To babu wani damuwa, babu wani magana a kai, sai dai wannan cutar idan nan da warkewa nan da shekaru biyu masu zuwa za a duba ko Kamaru intima za ta yi hada wannan gasar. Amma kan wannan karo kan hakan nan ya ci tura. To madalla.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga wasanni sai nasihar azumi albarkacin watan Ramadana.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Muhammad Karami wanda ake san da Abba. Nasiha da zan ma 'yan uwana matasa a bisa kan azumi, shi dai azumi ibada ne wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta shi akan mu da mu yi shi. Kuma ina kokari in wayar da kan matasa ƴan uwa na akalalle cewa su tashi da su yi azumi, domin azumi fa farilla ne, Allah ya farilla mana shi. Kuma duk wanda ya kai shekara misali 15-18 to Allah ya wajabta dole ne azumi ya wajaba a kan shi sai ya yi shi, in ya bari kuma shi da Allah hukuncin shi. Kuma abu da nake so in sanar da ƴan uwana dai a tashi kawai a yunkura da yin ibada, domin in ka sha wata kwana ɗaya a cikin watan azumin Ramadana sai ka biya. To yanzu a shekarun mutum da zai yi 61 zai iya rama, a shekarar mutum da zai yi sha kwana ɗaya ta ina zai iya rama wannan kwanakan da ake mishi, bare ya sha ɗaya biyu har ya huce haka. To ina so ƴan uwana matasa a tashi a kama a yi ibadar wannan. Kuma akwai yawanci matasa wanda suke laɓewa ba su yin azumi sai su wuta wajen tsahinsu kamar suna yi, amma akwai inda suke zuwa su laɓe gabaki ɗaya su taru su ci abincinsu su yi komi kuma sun wuto a idan mutane kamar suna azumi. To in ma suka yi wannan mutane suka ma suka ɓoye musu, to Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kallonsu. Kuma azumin ne shi ne ake ma ba wasu mutane ba ake ma. Kuma ƴan uwana hallo, kun ga watan azumin nan fa wata ne da ƴan kwanaki 30, tunda a cikin shekara so guda ne wata guda ne ake yi, kenan ake samun shi a yi. Kuma sai wanda Allah ya ba ya dama yake yin shi, saboda haka ya kamata mu koma makaranta mu ɗauki ilimi da sauran abubuwa da zai gyara mana addininmu gabaki ɗaya.
A daidai wannan lokaci kuma mun kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Hukumomin kai kayan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kare ƙaimi a yaki da suke yi da yaduwar mummunar cutar na a sansanonin 'yan gudun hijirar Rohingya da ke Akok Bazar a Bangladesh. Matakan sun biyo bayan tabbatar da labarin farko na coronavirus a sansanin ajiya Alhamis da kuma labari na biyu a yankin Bangladesh inda sansanonin suke. Hukumomin sun dace suna hankulin samun barkewar COVID-19 a babban sansanin 'yan gudun hijiran na Kutapalong a Bangladesh, wanda ya samar wa 'yan gudun hijiran Rohingya 860,000 matsugunai. A cikin wannan wata, hukumomin Kenya sun ɗora dokar hana fita a unguwan Eastleigh da 'yan ƙasar Somalia ke da tarin yawa a birnin Nairobi saboda yawan kamuwa da coronavirus. An kafa dokar hana zirga-zirgar ne saboda magance bazuwar cutar, yayin da aka shiga mako na biyu na rufe unguwar Eastleigh ta 'yan ƙasar Somalia da ke birnin Nairobi. Harkokin kasuwanci na huskantar ƙalubale. Wani mai sayar da kayan buƙatun jama'a, Muhammad Said, ya ce kasuwanci ta lalace saboda mutane ƙalilan ne ke fitowa domin su siya kaya. Hukumomin Kenya sun rufe yankin ne zuwa ranar 20 ga watan Mayu, bayan an tabbatar da mutane 29 sun kamu da cutar coronavirus a wuni guda. Ya zuwa yau Juma'a, adadin mutane da suka kamu da COVID-19 sun kusa 4.5 miliyan, kana waɗanda suka mutu sun haura 300,000. Jami'ai a ƙasar Philippines sun nuna damuwa matuƙa cewa za a samu bazuwar coronavirus mai muni a ƙasar a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsugune a wata cibiyar da ake tsugunar da mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin Luzon.
Masu sauraro, da taƙaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna miƙa saƙon fatan alherin muryar Amurka ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatar Allah ya ƙara tsare mu daga waɗannan masifu a faɗin duniya baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.